يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam من كلام خير الأنام واللفر الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه وانا مجلسي شين مجلسي نتسا اندى شدا وانا نمتنا لاربا اشرندا بير قوتا جماد الأولى Hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wadda take daidai da 27 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024 idan ba amince ba mun shiga babul Jumu'a babin da ya kunshi bayani kan Juma'a sallar Juma'a mun karanta hadisi da aka samo daga Abu Huraira wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza qulta li sahibika ansit yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu faqad laghauta wannan hadisi mun karanta shi idan ka cewa dan uwanka yi shiru ranar juma'a alhali liman yana kuduba to fa kai lagau wannan hadisi mun karanta shi ba mu dauko darussan dake cikin hadisin ba sai lokaci ya kure mana to gabanin mu je ga hadisin da yake biye mu wannan hadisi zamu duba koda kadan ne daga cikin darussa da fa'idoji da zamu dauka karkashin wannan hadisi darasi na farko da zamu dauka karkashin wannan hadisin yana karantar da mu hani kan kowane irin magana a yayin da liman yake khutuba wannan maganar koda umurni ce da aikata kyakkyawa ko kuma hani dangane da aikata mumuna an hana duka kenan kowane irin nau'in magana da maganar da take da amfani da mara amfani matakar liman na kuduba wannan duka an hana mamu da yake zaune yake sauraron kuduba hanin kuma hani ne na haramci ta yadda idan mutum yayi maganan a lokacin da liman yake kuduba zai zama ya aikata laifi kenan wannan yana nuna mana wajibcin yin shiru a lokacin da liman yake kuduba wannan babu sabani tsakanin malamai malamai sun yi ittifaki kan wajibcin yin shiru a yayin da liman ya hau minbari yake kuduba sai dai za a cire wanda liman ya masa magana zai iya amsa wa liman kamar yadda ya gabata a hadisin da ya gabata cewa wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya nemi guri ya zauna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi yace shin kai nafila yace a'a manzo Allah yace tashi kai raka'a Saliq ibn Amr al-Ghatafani wannan sahabi manzo Allah ya tambaye shi ya amsa tambayar manzon Allah kuma babu wata ishara da ta fito daga manzon Allah da ke nuna cewa yayi lagu to kaga kenan idan liman ne ya buƙaci kai maganar anan kai babu komai a kanka amma haka kawai ba buƙatuwa bace daga liman kai aradin kanka kai magana alhali liman yana huduba to wannan mutun yayi lagu darasi na biyu da zamu fita da shi karkashin wannan hadisi zamu fahimta daga hadisin cewar yin magana a yayin da liman yake kuduba wannan zai iya jefa mutum zuwa ga asara saboda idan aka ce kai lagu kenan kai abin da bai dace ba a lokacin da liman yake kuduba malamai sai suka tafi kan cewar a duk lokacin da liman yake kuduba mutum yayi magana ko da magana kyakkyawar magana ce zai rasa ladan juma'a wannan ba shike nuna cewa sai ya sake juma'ar ba yana da ladan sallah amma ya rasa ladar juma'a kenan za a bashi ladan sallah azhar kaga wannan ai ba karamar asara bace a ce mutun ya rasa ladar juma'a to wannan hadisi da annabi ya ce faqad laghauta lalle kai lagu ishara ce kan ukuba ga wanda zai yi magana a yayin da liman yake huduba sai dai a daga hadisin darasi na karshe da zamu fita da shi daga hadisin zamu fahimci cewar in har ba huduba liman yake ba ya halatta ai magana ko ai wani abu saboda me hadisin ce mana ya idza qulta li sahibika in ka ce wa dan uwanka ansit yishuru yawmal jumu'ati ranar juma'a wal imamu yaqdubu alhali liman yana kuduba kenan in ba kuduba liman yake ba sai wani ya shigo ya nemi guri ya zauna irin zaman da liman yake tsakanin kuduba sai ka ce wani tashi mana kai tahiyatul masjid ko wani kai tahiyatul masjid nan ba matsala saboda annabi cewa wal imamu yaqdubu alhali liman yana kuduba kenan in ba kuduba liman yake ba nan ba matsala in kai magana ba matsala in kai wani aiki ba matsala ina ne matsalar take idan liman yana kuduba yanzu zaman da zai yi tsakanin kudubobi guda biyu magana ba matsala ba zai jefa mutun cikin lagu ba ko kuma liman ya shiga masallaci ya hau kan minbari gabanin ya fara kuduba misali ana kiran sallah nan ma kai magana ko kai wani aiki nan ma ba matsala saboda anan annabi ya ce wal imamu yakhdub alhali liman yana kuduba kenan in ba kuduba yake ba ba laifi misali yayi zama gabanin ya fara kuduba ko kuma zama tsakanin kuduba guda biyu nan ko da surutu mutun yayi babu komai a kansa amma liman yana tashi yana ci gaba da kuduba ta biyu nan sai ya kame bakin sa ya shiru saboda tsoron kariya afka cikin lagu hadisi na gaba
san kula da ni bayanan wannan
ya bambanta
a daidai ne wanda suke bibiyan da an yi wannan hadisi yanzu wannan zamu shiga sai da wannan kada kai
wanne za shi
a yanzu wannan zamu shiga na Abi Hore da ta
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man iktasala yawma al-jum'ati ghusla al-janabati thumma raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qaraba badanatan ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيدة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
idan aka kula za a ga kamar an tsallake wani hadisi ko a copies din ku sai dai ai in za a tuno mun karanta shi kusan shine hadisi na farko a babul juma'a kenan mun karanta shi makonnin da suka gabata wannan hadisi na Abu Huraira Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ightasala yawmal jumu'ati a copies din ku ghuslul janaba ko wannan na'am naka babu ko to wannan guslul janaban shigar da shi akai babu shi a kofin umdatul ahkam asali yadda hadisin yake man ightasala yawmal jumu'ati shikenan babu guslul janaba amma kofis din sun bambanta wasu an shigar da su amma asali na umdatul ahkam babu wannan guslul janabati din manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ightasala yawmal jumu'ati duk wanda yayi wanka ranar juma'a ayin aka ce wanka kan an san wankan juma'a ko da ba a ce guslul janabati ba thumma raha fi sa'ati al-ula wannan fi sa'ati al-ula akwai a bukhari amma babu shi a muslim thumma raha fi sa'ati al-ula sai ya tafi zuwa ga masallaci a sa'a ta farko to wacce ce sa'a ta farko za mu dawo kanta sai ya tafi zuwa ga masallaci a sa'a ta farko fa ka annama qarraba badanatan wannan kamar yayi sadakar raqumi ne ladan da zai samu ladan wanda yayi sadakar raqumi kuma mun san yana da tsada sosai ko tunda yanzu saniyar miliyan ɗaya ma ba wata saniyar abar a zo a gani ba ce to ina ya ga raqumi to wanda ya je a sa'a ta farko ranar juma'a ya je masallacin juma'a a sa'a ta farko kamar yayi sadakar raqumi ne wa man raha fi sa'ati thaniya wanda kuma ya je a sa'a ta biyu fa ka annama qarraba baqaratan wannan tamkar yayi sadakar saniya ce idan ana cewa raqumi ko saniya babba saboda shi musulunci yana karban abu ne wanda yake mai daraja mai kima wato koshashen sa ba kyamurarre ba koshashen sa kamar mutum yayi sadakan saniya ne kamar a ce ka fidda naira miliyan 1 ka sai saniya ka yanka ka rabar da naman wa mabukata idan ka je a sa'a ta biyu yace wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya je kuma a sa'a ta uku fa ka annama qarraba kabshan aqrana duk wanda ya je a sa'a ta uku kamar yayi sadakar katotar rago mai kaho shi yasa yace kabshan aqrana dan ya nuna ma ba kyamurarren rago ba karamin rago ba a rago kosashe mai kaho sosai rago na am irin kama a ce ragon 250,000 zuwa 300,000 misali kamar kai sadakan irin wannan ragon ne wa man raha fi sa'ati rabi'a duk kuma wanda ya je a sa'a ta hudu fa ka annama qarraba dajaja wannan tamkar yayi sadakar kaza ne kaga yawa katan zakara dan 4,000 ko Allah an bar ni a baya ken zakaran yanzu ya kai 11,000 Na'am. Sai dai 12. Amma irin namaja ko kuma zakaran gida. Zakaran gida na Hausa. Amma kato ne sosai. To a danyo kasa kadan. Muce dai kaman Na'am. Wancan din. Yanzu kaman zakaran 10,000 ba babba bane. To mu bar shi a 10,000. Kai Allah kyauta. To wanda ya je a sa'a ta hudu kamar yayi sadakan zakaran da ya kai 10,000 ne. Kar mu zurfafa da yawa. Annabi ya ce wa Mu'adh dan Jabal wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Idan ka je karban zakka karka ce sai wanda yafi cika yafi koshi shi za su baka cikin dabbobi a'a annabi ya ce ya hana Mu'azu daga haka to kaga sai a tsaya tsaka tsakiya ba a dawo ƙasa ba ulakantacce ba a yi sama ba wanda yafi kowanne kaga ai za a iya samun zakaran 10,000 masha Allah to sai mu ce kamar wanda ya yi sadakan zakaran 10,000 yace wa man raha fi sa'atil khamisa wanda kuma yaje a sa'a ta biyar faka annama qarraba baiba kamar yayi sadakan kwai kowa ai zai iya sadakan kwai kan 250 ina ga kowa zai iya to amma dai kar dai a barka a baya wa'ancan sa'o'i hudun mutun kar ya bari su kubce masa saboda kwai kan ai ya zo kasa da yawa ko 500 zaka iya cirewa kai sadaka 2,500 ne sai mutun yayi da gaske balle a ce 10,000 to ko zakaran mutun ya samu ai ya samu kayo kasa kana kwai kan kamar an tsere maka to amma kuma sai an zo duba sa'an nan ne fa nan ne aikin da yawa kwai ake samu gaskiya ladan sadakan kwai ake samu da yawa masu zuwa masallacin juma'a yana da wahala ma a samu mai sadakan rakumi kai wannan sai an ture can da suka yi ritaya suna zaune gida ba sa aiki ko to Aisha dai ko zai shiga cikin layi masu rago kuwa watakil dai ya shiga cikin masu kaza watakil amma mu duba mu ga wani menene sa'an ka ko a ganin kun an ce sa'a wanne ne sa'a wanda suka zo da wuri to ya za a yi classification din waɗannan abubuwa guda biyar kaga na farko muna da rakumi sa'a farko sa'a ta biyu muna da saniya sa'a ta uku muna da rago sa'a ta hudu muna da zakara sa'a ta biyar kwai to ya za a kasa su daga farkon fitowar rana zuwa faduwar ta zuwa fara hudu ba No. Oh, awawin da araba gida biyar. To ai na ka samu wannan. No. Na ka samu wannan bayani. Ah, wai daga madogararka ina nufin madogararka ina ce madogararka na gani okay ba wai ka samu bane daga wani dalili ko wani bayani na wani malami oh na gani ina fahimta bayan isha haka na gani na aka na la dare haka to kaga kamar araba da ranne gida ku haka to shi ma ne wannan za a dauka daga fitowar ranar zuwa fara fitowar wannan bayanin naka yana da kyau sosai duk da dai inda matsalar take ba madogara akwai wani bayani bayan nasa bayanin nasa yana da kyau na'am kai ma dai kana tare da shi kuma ba madogara to akwai wani bayanin sabanin nasu ko da mara madogara na'am na'am wato daga shigar lokacin azahar zuwa hawan liman okay wato mintuna kenan na gane now 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 haka eh bayanin naka yana da kyau malam shi na'am alhaji ne zaka ci na'am
farkon lokacin da za ta
wuce
wato in ba za mu daga sallan da sallan asuba
ba na'am
to za ka yi rango da wani sabon da ake zato a yi ne wanda ya sarar cikin asuba
na'am
yayi
haka
ya fita a gaskin sallan asuba
na'am
kun je fara da ci a kuda halin ni wajen fara wani bari amma kan fito dana
a gane bayanin ka alhaji to akwai in an ce sa'a a addinance abinda ake nufi da sa'a suka ce kashi biyu ne a larabci ma'anar sa'a tana zuwa da ma'anar tashin kiyama yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha akhbirni ani sa'a mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'i yadda sa'a ta zo a nassi na qur'ani ko hadisi ta zo da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko sa'a ta zo da ma'anar tashin al-kiyama wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba wa ya sanar da kai cewa al-kiyama za ta iya zamantowa kusa kusa kaga sai aka kira ta da sa'a da hadisin jibrilu da yace akhbirni ani sa'a wannan na farko kenan na biyu sa'a tana zuwa wajen ayyana wani lokaci wanda yake takaitaccen lokaci kamar yadda yazo cikin wannan hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man ightasala yawmal jumu'ati thumma raha fi sa'ati al-ula to sa'a tana zuwa da ma'anar wani takaitaccen lokaci to shi wannan takaitaccen lokacin shine muke bayani ya zamu yi mu gane shi shine bayani to malamai sun yi ta kokarin fito mana da ma'anar sa'a da ta zo cikin nusus nassi na alqur'ani ko kuma nassi na hadisi suka ce ba za a ce awa bane irin namu na yanzu sa'ar misali a ce minti 60 a'a ba za a fassara sa'a da wannan ba kamar dai bayanin da kuka yi ba za a fassara shi da haka ba ya danganta da yanayin tsayin wuni ko gajartarsa a nan ne za a fahimci ya za a rarraba sa'a yanzu kaga wunin da muke da shi a yanzu bai kai dare yawa ba dare ya fi wuni yawa to yanzu idan wuni yana da awowi guda goma to za a iya samun sa'o'i nawa a ciki yanzu idan yana da awowi guda goma sha biyu za a iya samun sa'o'i nawa a ciki an gane bayanin nawa ko bayanin bai fito ba yanzu idan ana da wuni awa goma sha biyu idan kan kace sa'a za a dauke shi a awa ne kenan yanzu ana da sa'a guda sha biyu to idan wuni awa goma ne fa sa'a goma to idan ana neman sa'a goma sha biyu a wuni daya kaga ba zai kai awa ba. Kun gane abin da nake nufi? Ba zai kai awa ɗaya ba. Shi yasa suka ce ba za a lissafa da awa-awa ba, gwargwadon tsayin wuni ne ko gajartarsa. Yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin wunin Juma'a akwai wani sa'a wanda in bawa ya dace da wannan sa'ar yana addu'a, an amsa masa addu'arsa. To yaya za ka yi ka gane wannan sa'ar? Idan ka ce da awa-awa za ka lissafa, ba zai yiwu ba. Zai iya wuce awa ko ya gaza awa. To ɗaya daga cikin manyan malamai, kusan zan iya cewa na hadisi, yana nan a raye yanzu haka. Na'am. Ijtihadi ne na malami. Annabi bai ce ku neme shi a wani. Na'am. Wannan ijtihadi ne na malami. Akwai malaman da suka ce lokacin da liman ya hau minbari, shi cewa ƙarshen wuni ijtihadi ne na malamai. Amma sai zama galibin malamai sun tafi kan haka, amma ba nasi da ya ayyana cewa ku neme shi a lokaci kaza. Amma gali da yawa daga cikin malamai suna ga kamar wajejen ƙarshen yamma ne ko ƙarshen yini. Da yawa daga cikin malamai a tsakanin zaman da ake tsakanin kuduba guda biyu. Shikenan, duk inda aka je aka kaman daren Lailatul Qadr, inda ka yi tsayuwan darare goma nan, to ka dace da Lailatul Qadr. To abinda Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, babban malami ne na hadisi, yayi sharhin kutubu sitta, yayi sharhin Bukhari, yayi sharhin Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban malami ne, yanzu haka yana raye. Amma ina jin ko bara ne ko bara waccan, ya bada hakuri akan ba zai iya ci gaba da karantarwa ba saboda tsufa. Dan zan iya tunawa shekara tara ma baya turo shi ake a keke, zai zo ya zauna amma ya bada darasi. To amma shekaru biyu baya sai ya bada uzuri wa mutane su masa hakuri, tsufa ya kama shi ta yadda ba zai iya karantarwa ba, amma har yanzu yana raye. Har yanzu haka. Ya ce wuni yana farawa ne daga ketowar alfijir. Maganan Alhaji ya ce zai zama daga ketowar alfijir ne ko kuma daga fitowar rana. Ya ce wuni yana farawa ne daga ketowar alfijir. Shi ya sa mai azumi aka ce masa in alfijir ya keto ya kama bakinsa saboda wuni ya fara. Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl, kenan ba a azumi da daddare. Yanzu kenan in alfijir ya keto dare ya tafi, tunda Allah ya ce thumma atimmu siyama ila al-layl, dare na zuwa shikenan mai azumi ya sha ruwa. Yace wuni yana farawa ne daga keton alfijir zuwa faduwar rana, da dai lokacin da aka umurci mai azumi ya kame bakinsa. Shi yasa yace yanzu idan mutum yayi wankan janaba ranar Juma'a bayan fitowar alfijir, to wannan wankan zai iya daukan wankan Juma'a saboda wunin Juma'a ya fara. Haka yace Inja Abdul Muhsin Al-Abbad, yace wunin Juma'a ya fara daga ketowar alfijir. To yanzu idan wunin Juma'a zai fara daga ketowar alfijir, kenan in za a lissafa sa'a na zuwa masallacin Juma'a zai fara daga ketowar alfijir. An gane bayani? Zai fara daga ketowar alfijir. Alfijir kuma yanzu yana ketowa karfe 5:06. to kaga yanzu idan an ce alfijir na ketowa 5 da minti 6 5 da minti 7 to daga nan zaka fara lissafin sa'a za a samu awowi nawa zuwa lokacin da liman zai hau minbari kaga wannan kuma ya ta'allaka daga masallaci zuwa masallaci yanzu idan mun dauki masallacin kasuwar kaji liman yana hawa minbari 1 da rabi ko haka ne ko kuma 1 ne yake hawa 1:20 wani lokaci kan kai da rabi to yana kaiwa 1:30 to yanzu daga karfe 5 zuwa 1:30 ana da awowi guda nawa sun kai awa 8 da wani abu to waɗannan 8 din su zaka raba su gida 5 gida 5 a nan ne zaka samu sa'a 1 awa 1 misali kace da minti 30 misali za a iya samun awa 1 da minti 30 da wani abu ma tunda kaga yanzu an cire awa 5 a sama akwai awa 3 har da rabi to kaga awa 3 da rabi nan in zaka raba su gida 5 zai sa za a samu minti 40 da wani abu za a iya samun awa 1 da minti 45 akalla ba zai kai da 20 ba ko yanzu kaga in ka cire 30 sau 5 awa 2 da rabi to yanzu sauran awa 1 ne awa 1 za a samu 10 za a samu minti nawa za a samu awa 1 in awa 1 a raba shi gida 5 minti 60 a raba gida 5 minti 12 ko to ka dora kan awa 1 da rabi to kenan kowane sa'a zai zama awa 1 da minti 42 mun gane bayani to haka in ka je masallacin Ashkom liman yana hawa 12 da nawa da minti 20 to daga 5 da minti 7 ka raba wannan awowin gida 5 wannan shine bayanin da Abdul Musin al-Abbadi yasa nace galibi sadakan kai ake yi a tarago zai bayanin da kai cewa sai wanda suka yi ritaya su ma dai wata kil sai dai kaza na'am sai dai sa'a ta biyu to yanzu 5 ta kare an shiga ta biyu an shiga sa'a ta biyu no wayannan awowin sai a raba su gida 5 to gidan farko shine sa'a farko muka ce gida na farko za a samu awa 1 da minti 42 to daga nan sa'a farko ta kare sai a shiga sa'a ta biyu ita ma an ci awa 1 da minti 42 sa'a ta biyu ta wuce sai a shiga sa'a ta uku ita ma an ci awa 1 da minti 42 ta wuce wa alaikum assalam now ba su da sai an yi juma'a kaga wannan za su yi sadakar rakumi a bayanan Sheikh Abdul Musin al-Abbad akwai wani bayanin kuma da ya saba wannan now na masallacin juma'a ni maganan Abbad na dauko maka fa ba nawo bane maganan Abbad ne yace inda zaka yi wankan janaba bayan alfijir ya ce to ya wadatar maka wankan juma'a ka gane ba magana ta bace ta Abbad ce yana nan a raye yawa 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 sannan kuma kaga zai iya rasa sa'a farko in misali dab da juma'a ne ya rasa sa'a ta farko ta biyu ta uku yanzu misali misalin aka ce ba za a yi wankan juma'a ba sai dab da tafiya juma'a kenan yan wannan da zai jira dab da tafiya juma'a zai rasa waɗannan falalar ka gane bayani zai rasa falalar sadakar raƙumi zai rasa ta saniya zai rasa ta rago wata kilma sai dai ya samu na kwai kwan ma wata kilma ya rasa idan kafin tun daga ceton alfi yawwa shine bayanin Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad ka gane bayanin shine bayanin nasa yace saboda wunin juma'a zai fara daga ceton alfi to in zai fara da ceton alfi kenan in alfijir ya keto kai wankan juma'a tayi ka gane bayanin sannan kuma sai yace ai shi mai azumi yana fara kama bakinsa ne daga alfijir ya keto kenan wuni ya fara saboda ai ba azumi da daddare sai kafa hujja da ayatul qur'ani thumma atimmu siyama ila al-layl kenan azumi ana cika shi zuwa dare in dare yazo an gama azumi idan aka fara azumi dare ya fita yace to saboda haka wuni zai fara daga ketowar alfijir
ya tafi kan fahimta da zai yi
na'am
sa'a tana fara daga
maganan kagana malam kenan to ka gani kenan sa'an zai zama mintuna ne bayanin Alhaji yana so ya samu raƙumi kawai ya dau sallah sai wanka ya tafi bakwai ta maza a can ya ji ga sa'a ta biyu tara tara ya dawo ragoma ko tara ya dawo ragoma ya shiga sa'a ta uku na'am gaskiya ne Alhaji ka gwada ko sadakar raƙumin nan ka jarraba kar a yi ba kai haka ne a rayuwa ko so daya wannan fahimtar Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad kenan Allah ya ƙara masa lafiya akwai fahimtar na idan in an kira sallah ka ina ce liman akwai da yake akwai kiran da ake kafin zuwan liman ko kiran wanka wannan ka ai ba san shi ba zamanin annabi kiran wanka ko kake faɗi kiran farko zamanin annabi ba a san shi ba zamanin abubakar ba a san shi ba zamanin umar ba a san shi ba zamanin usman aka fara annabi kuma yanzu yana magana ne a zamaninsa kaga ba a san wancan kiran farkon ba zamanin annabi kuma shi yayi maganan ka kenan wannan ba shi da alaka da kiran sallah a zamanin annabi kira daya ake lokacin da annabi yazo ya hau minbari haka zamanin abubakar haka umar da usman yazo sai ga ya kamata a je jikin kasuwar Madina a kira sallah dan an kasuwa su ji cewa fa lokaci ya kusa kowa ya je yayi wanka kafin liman ya zo ya munbari saboda kar ya yi asara saboda hada-hada da hayaniya to anan ne sayyidina Uthman ya kawo kira na farko kafin kira na biyu wannan fahimtar Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Allah ya kara masa lafiya akwai Sheikh Muhammad bin Salih al-Munajjid shi ma babban malami ne cikin manyan malaman kasar Saudiya shi kuma har yanzu yana karantarwa yana nan da karfin sa shi kuma bayanin da kai irin sa yayi shi ma ya yadda cewa wuni yana farawa daga ketowar alfijir amma kuma lokacin da alfijir ya keto zuwa fitowar rana ce wannan duk lokacin sallar asuba ne bayanin juma'a ba zai shigo ba ka gane yace amma rana na fitowa to daga nan za a fara lissafin juma'a yace to saboda haka daga ketowar rana kamar yadda kai bayani zuwa lokacin hawa hawa mun kaga shi ma maganar sa yana da kyau yace saboda in alfijir yake to lokacin sallar asuba ne sannan lokacin sallar asuba zai ci gaba da wanzuwa har zuwa rana ta fito lokacin sallar asuba ya kare yace to daga nan kuma sai a zo batun juma'a irin juma'a ne rana na fitowa to nan ne za a fara lissafin sa'o'in zuwa juma'a to amma mun kula da maganar sa shi ma yana da kyau sosai tabbas bayan alfijir ya ce to lokacin asuba ne ba za a shigar da lokacin juma'a ciki ba saboda wata sallah ba ta shiga lokacin wata sallah amma rana na fitowa to daga nan kuma lokacin juma'a za a ce na zuwa masallacin juma'a ya fara saboda lokacin sallar asuba ya fita to har maganar ta sama ta fi fitowa sosai saboda tabbas wancan lokacin sallar asuba yayi muwafaka ma shek cewa idan alfijir yake to an fara wunin juma'a sai dai kuma a wunin juma'a lokacin sallar asuba ne kamar yadda zaka ce idan rana ta fadi lokacin sallar magariba ne to haka zalika anan da alfijir yake to lokaci ne na sallar asuba har zuwa fitowar rana to daga nan lokacin sallar asuba ya kare to sai kuma a fara batun lokacin sallar juma'a to kaga idan mun dauki na sannan kamar a yadda nake fahimta ya fi fitowa sai mu ce daga fitowar rana ne kamar yadda kai bayani zuwa lokacin da liman zai hau minbari nan ne za a lissafa sa'o'in wannan kan ni na yi zama ma na lissafa rana tana fitowa 6:30 6:30 rana take fitowa to yanzu mu dauki masallacin kasuwar ka masallacin Abubakar Shek Abubakar Mahmud rana tana fitowa 6:30 liman yana hawa minbari 1:30 to idan za mu raba waɗannan awowin gida biyar za mu iya cewa sa'a ta farko za ta fara daga 6:30 ta kare 7:54 na zauna na raba su kafin lokacin da nazo Salim yana hada-hadansa a nan na raba kenan sa'a ta farko idan masallacin kaji zaka ji ya danganta da masallacin da zaka ji in masallacin kasuwar kaji zaka ji sa'a ta farko za ta fara daga 6:30 za ta kare 7:54 idan ya wuce da 54 kuma can zaka je kai juma'a to ka sani ka rasa sa'a farko wadda zaka zama daidai da wanda yayi sadakar raqumi sa'a ta biyu za ta fara daga 7:54 ta kare 9:18 sa'a ta biyu kenan wanda ya a wannan tsakanin yaje wancan masallaci daidai yake da wanda yayi sadakar saniya sa'a ta uku tana farawa daga 9:18 ta kare 10:42 sa'a ta uku wanda yayi sadakar rago kenan yanzu wanda yake so yayi sadakar rago kar ya wuce 10:42 bai je masallacin kasuwar kaji ba to sai wanda yayi sadakar zakara sa'a ta hudu kenan za ta fara 10:42 ta kare 12:06 yanzu kenan mutum in ya wuce 12:06 ya fita daga layin wanda suka yi sadakar zakara ko kaza to kuma daga nan har zuwa liman ya hau minbari duk wanda ya je yana daidai da wanda ya kai yasa nace da yawan mu sadakan kai ake yi sai liman wani sai liman ba ya hau minbari wani da yawa ba a samun na kwamma suke zuwa to idan mutum ya yi sa'a kafin a fara kuduba ya je to ya samu kwai ya samu sadakar kwai to mu dauki masallacin Ashkof kwatance na biyu shi ma na lissafa shi wanda zai yi sallah a masallacin Ashkof za mu ga bambancin akwai 'yan mintuna kusan guda 10 daga 6:30 zuwa 7:40 idan a masallacin Ashkof za ka yi sallar juma'a to idan ka wuce 7:40 ka fita daga sa'a ta farko sai ka je ga sa'a ta biyu daga 7:40 zuwa 8:50 sa'a ta biyu kenan wanda yake so ya sadakan saniya kar ya wuce tsakanin wannan lokacin daga 7:40 zuwa 8:50 sai wanda yake so ya sadakar rago kar ya wuce daga 8:50 zuwa 10 da dai karfe 10 sai wanda yake so ya sadakan zakara ko kaza daga 10 zuwa 11 da minti 10 to kuma daga 11 da minti 10 har zuwa liman ya hau minbari duk wanda ya je a wannan tsukukun da yake da wanda ya sadakar sadaka kwai kaga masu sadakan zakaran ma ba su da yawa sai masu kwai sai kuma da yawa wanda ba su da sadakar ma 12 da 20 okay mutane ma ba su fara zuwa ba galibi sai irin 12 saura na'am lokacin liman bai zo ba ka ce kana samun kwai mutum biyar ko takwas na'am lokacin da liman karfe na 1 da rabi na kaza zai kare 12 da minti 6 eh daga nan sai na kwai ya fara za kai kokai Alhaji ya ce ka dage ko so daya dai a rayuwanka kai sadakar raqumin nan ko so daya a rayuwanka eh a dage a yi jihadi a jarraba na'am
Okay.
Farko daga nan ne ake fara lissafin. Haka.
Dan yawa ba su farka cewa ba sa samu
daren. An dauka, ka dauka in aka kiran farko ya same ka a masallaci kai sadakar raqumi. Ina. Ina.
Daga nafar gida na ta saman masallaci an yi mutukin ko sai na za ka
fita sai ka shiga masallaci saboda yanzu inda za ka fita daga gida misali sai wani abu ya faru a hanya baka samu ka isa ba har liman ya hau minbari sai bayan liman ya hau minbari ka isa su ba mala'iku suna zaune ne a kofofin masallacin duk wanda ya zo sai a rubuta masa kawa kaman shiga makaranta wanda bai zo ba koda da wuri ya baro gidansa ba za su yi la'akari da shi ba wanda yana isowa sai su rubuta yayi sadakar raqumi a hanya ladan niyya yana da ladan niyya
amma ba
ya shi da wancan yana da ladan niyya shine man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamila yace fa idha kharaja al imam idan liman ya fito ya hau minbari hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra malaiku ne dama suke rubuta wannan sakamakon sai su nade takaddunsu na rubutu da suke sai su ma su zo su zauna dan sauraron huduba shine hadaratul malaikatu malaiku sai su bar kofofin masallaci da suke zaune inda ake wucewa a shiga sai su zo su zauna istami'una adh-dhikra suna sauraron adh-dhikr huduba ita ce adh-dhikr an kira ta da adh-dhikr saboda huduba ta kunshi dhikr ambaton Allah sannan kuma ta kunshi dhikr fadakarwa fa dhakir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin ka fadakar saboda fadakarwa kawai tana amfanar mu'mini ce to kuduba ta kunshi ambaton Allah ana kiran sa zikir ta kunshi fadakarwa ana kiran shi zikir to shi yasa anan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira kuduba da azzikir to liman yana hawa minbari shikenan sai su nade abun rubutun su sai kuma su taho su ma su zauna dan sauraron kuduba wannan hadisi da muka karanta zamu dauki darussa da fa'idoji karkashin sa kamar haka fa'ida ta farko da zamu dauka karkashin hadisin yana kwadaitar da yin wankan juma'a ranar juma'a da kuma gaggauta tahowa masallacin juma'a akwai wani abu guda da ya kamata mu kula da shi yanzu wanda ya tafi juma'a ko da a sa'a farko ya tafi bai yi wanka ba zai samu wannan falalar ba saboda annabi ya ce man ightasala yawmal juma'ati duk wanda yayi wanka ranar juma'a wankan juma'a kenan ثم راح في الساعه الاولى sai tafi juma'a a sa'a ta farko fa ka annama qarraba badala wannan tamkar yayi sadakar raqumi ne ka kenan yanzu wanda bai yi wanka ba koda ya tafi a sa'a ta farko ko ya tafi a sa'a ta biyu ba zai samu wannan falalar ba kenan sharadin shine sai an yi wanka duk da abai mun bayyana cewa ita wankan zance mafi rinjaye ba wajiba bace shi yasa in mutun yaje juma'a juma'a sa tayi kuma bai laifi ba sai dai ya rasa falala daga cikin falalar da zai rasa in yaje a sa'ar farko zai iya rasa ladan wanda yayi sadakar raqumi saboda bai wanka ba idan a sa'a ta biyu yaje zai rasa ladan wanda yayi sadakar saniya saboda bai wanka ba ko da a sa'a ta biyu yaje amma in yayi wanka shikenan ya hada sharuɗan guda biyu ne sharadi na farko kai wanka sharadi na biyu kaje a sa'a ta farkon kana so ka samu kanka cikin wanda suka yi ladan wanda suka yi sadakar raqumi to haka zalika in kana so ka samu kanka cikin wanda suka yi sadakan saniya sharuɗan biyu ne kaje a sa'a ta biyu sannan kuma kai wanka in kana so ka samu kanka cikin wanda suka samu ladan wanda suka yi sadakar rago nan ma sharuɗan biyu ne kaje a sa'a ta uku sannan kai wanka wanka na juma'a sannan kana so ka samu kanka cikin wanda suke da ladan wanda yayi sadakan zakara ko kaza kaje a sa'a ta hudu sannan kuma kai wanka na juma'a sannan kana so ka samu ladan wanda suka yi sadakar kwai kaje a sa'a ta karshe dab da fitowar liman sannan kuma kai wanka amma idan ba ai wankan ba babu wannan falalar fa'ida ta biyu yayi ai baka ji Sheikh Abdul Musin al-Abbad yace inda mutun zai wayi gari yana da janaba alfijir ya keto kafin ya tafi sallar asuba sai wankarsa to ta isan masa wankan juma'a hakenan ma'aikaci da zai fita aiki sai yayi wankansa karfe 7 ta isan masa yaje daga gurin aiki ya wuce masallaci ya isan masa ko da bayan alfijir ne misali gabanin ai sallar asuba kai wankan ta isan maka haka Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad ya fadi kuma maganar sa tana da kyau magana ce wacce take mai karfi fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta wannan hadisi yana kwadaitar da mu yi gaggawan zuwa ga aikin alkhairi sannan mu yi gasa wajen aikata aikin alkhairi kamar yadda Allah ya ce sari'u ila maghfirati ku yi gaggawa ku yi maza-maza zuwa ga gafara ta Ubangijinku subhanahu wata'ala da kuma aljanna wanda fadin ta tamkar fadin sammai da kasai wa jannatin ardu hasamawati wal ardu uiddat lil muttaqin to haka anan gurin ma ku yi gaggawan zuwa masallacin juma'a dan ku samu wannan falalar sannan sabiqu ku yi rige-rige ku yi gasa wane ya samu ni kuma ya za a abanni a baya wane ya fita tun farar safiya ni kuma ina can ina gararan ba ko ina can ina ta bacci ko ina can ina ta kallace-kallace fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta hadisin yana karantar da mu cewa Allah yana so a nemi kusaci zuwa gare shi da waɗannan nau'uka na dabbobi shi yasa annabi ya buga misali da su kai sadakar rago ko kaza Allah yana son haka kai dan neman yadda Allah Allah yana son haka wannan yana nau'i ne mai cin gashin kansa ibada ce mai cin gashin kanta inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin shi yasa ba a so kai yanka ma kowa sai Allah saboda ibada ce ita wannan yankan ibada ce mai cin gashin kanta to shi yasa annabi ya buga misali da waɗannan dabbobi raqumi ana soke shi saniya ana soke ta kuma ana yanka ta rago yanka shi ake yi zakara ma yanka shi ake amma wancan raqumi zance mafi rinjaye soke shi ake saniya kuma malamai suka ce zaka iya soke ta zaka iya yanka ta duk ya halarta rago kuma za a yanka shi to wannan yankan da zaka yi jinin da zai zuba ka zubar dan Allah kana da kima gurin Ubangiji yana waɗannan dabbobi ne da ake neman yardan Ubangiji da su a yi dan Ubangiji dan neman kusaci gurin Ubangiji ba a yi dan wani fa'ida ta uku da za mu ɗauka ko ta hudu fa'ida ta hudu da za mu ɗauka daga wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar waɗannan dabbobi yanda annabi ya jero su lada, akwai fifikon lada tsakanin su. Yanzu wanda yayi sadakan raƙumi ladansa ta fita wanda yayi sadakan saniya, wanda yayi sadakan saniya ladansa ta fita wanda yayi sadakan rago, wanda yayi sadakan rago ladansa ta fita wanda yayi sadakan kaza ko zakara. Shi yasa wasu daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan hadisi cewa idan ka zo layya rago yafi falala, saboda anan annabi ya nuna wanda yaje a sa'a ta farko yafi samun tarin lada ta yadda ladansa za ta zama daidai da ladan wanda ya sadakar rago, wanda kuma yazo a sa'a ta biyu ladansa bata kai ladan wanda ya sadakan raƙumi bai. Suka ce to saboda haka in ka tashi layya kai da raƙumi yafi lada, kamar yadda annabi anan gurin ya nuna raƙumi yana can sama, sai saniya take biye masa, sai rago yake biye masa, sai kaza take biye musu. Amma Imamu Malik yace a'a, yi da rago yafi falala. In ka tashi zaka yi layya, kai da rago yafi falala akan kai da saniya ko kai da raƙumi. Dalilin sa kuma shine annabi da yazo ai da rago yayi layya, annabi kuma in ya tashi abinda yafi falala yake yi, yace to saboda haka yi da rago yafi. Inji Imamu Malik yace to amma kuma bai hana in kai ragon kuma ka ƙara yi da saniya don ka wadata ƴan anguwan ku da nama ba, amma dai ka sani cewar kai da rago yafi falala sama da kai da saniya, saboda annabi yayi da raguna guda biyu. Fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi, zamu fahimci cewa komin karancin sadaka Allah yana karba. Mu duba sadakar kai, ba na ce kowa zai iya ba, to amma Allah ya karba kuma ya jinjina, kenan karkare na sadaka, komin kashin ta karkare na ta. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Ma din nan nake race tufidul umum, kowane irin abu ka bayar sadaka Allah ya sani, kuma zai karba maka indan shi kai, zai jinjina maka, kenan karkare na sadakar da zaka bayar. Fa'ida ta shida da zamu dauka karkashin hadisin, zamu fahimci cewa waɗannan falalar da annabi ya ambata suna karewa a lokacin da liman ya hau minbari, saboda a cikin hadisin an ce mana fa'idha kharaja al-imamu, idan liman ya fito hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikra, mala'iku su suke rubuta za su tsaya da rubuta, su ma sai su je suna sauraron kuduba. Fa'ida ta bakwai da zamu dauka karkashin hadisin, zamu fahimci cewa mala'iku suna da ayyukansu da Allah ya wakilta su, kowa da irin aikinsa. Su waɗannan mala'ikun aikinsu kenan, duk ran juma'a su je kofofin masallacin juma'a, wanda yazo a sa'a ta farko su rubuta masa ladan wanda ya sadakar raƙumi, wanda yazo a sa'a ta biyu ladan wanda ya sadakar saniya, wanda yazo a sa'a ta uku ladan wanda ya sadakar rago, wanda yazo a sa'a ta hudu kaza, sa'a ta biyar kwai, aikinsu kenan. To kowane mala'ika da aikinsa, akwai mala'ikan da yake rubuta ayyukanmu, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, akwai mala'ikan da aka wakilta da zubo ruwan sama, Allah zai masa umurni, akwai mai kula da wuta, akwai mai kula da aljanna, akwai mala'ikun da su tambayar kabari kawai suke yi. Fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi, wannan hukuncin ya game maza da mata, in masallacin akwai bangaren mata ita ma mace za ta samu wannan falalar, idan ta je a sa'a ta farko za ta samu ladan wanda ya sadakar raƙumi, in ta je a sa'a ta biyu ladan wanda ya sadakar saniya, haka har zuwa ƙarshe. Fa'ida ta gaba da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta, zamu fahimci a falalar ita sallar juma'ar da kuma falalar kudubar juma'a. Ta yaya muka fahimci falalar sallar juma'a ta yanda annabi ya kwadaitar a jeta da wuri? Ta yaya muka fahimci falalar kuduba ta yanda mala'iku za su daina rubuta ladan masu zuwa dan su ma su je su saurari kuduba? Wannan ya nuna mana ita kuduba tana da falala. Fa'ida ta kusa da karshe da zamu dauka daga wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewa Allah maɗaukakin sarki yana da yalwar rahama wa bayinsa. aiki ne wanda a sati so ɗaya zaka yi amma zaka fita da lada mai tarin yawa. Yanzu sai kai shekara kana tara kuɗi baka tara miliyan ɗaya ba, a wuni ɗaya in ka so kai sadakar miliyan ɗaya ranar Juma'a ko sama da miliyan ɗaya, inda raƙumin na ai zai iya fin naira miliyan ɗaya ko. Wannan yake nuna mana falala Allah tana da alam Balarabe, a zai ni raƙumi kan zai iya kaiwa nawa ne, zai haura miliyan ɗaya. Miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar mutum ya so Allah a rana sai ya sadaka miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar, kaga falala Allah tana da yawa. Watakil kuma ko dubu biyar bai mallaka ba, fa'ida ta ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci matsayin mutane a gurin Allah ya ratayu da irin nagartansu da kuma dogewansu da jajircewansu da kuma ayyukansu. Allah ce i'malu fasayarallahu amalakum, ku yi aiki Allah zai ga ayyukanku. To mutane suna samun kima gurin Ubangiji subhanahu wataala gwargwadon niyoyinsu da kuma nagartansu wajen aikata ayyukan alkhairi. Shi yasa a nan gurin wanda zai yi safuko ya je masallacin Juma'a da wuri ya samu wannan falala gurin Ubangiji subhanahu wataala. Saboda ƙurewar lokaci sai mu tsaya a nan, sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مي تنبايا ينا تنبايا كان الفجر شين وانا الفجر رين تورارو نيكو كوما مينيني. Shi alfijir haske ne da zaka gani ta gabas, ta yadda idan ka juya yamma zaka ga babu wannan hasken. Haske zaka ga gabas yafi haske sama da yamma, sama da kudu, sama da arewa, to alfijir yake. To amma idan ka tsaya ka ga gabas duɗum kamar kudu, kamar arewa, kamar yamma, to alfijir bai ce to ba. Amma in ka ga hasken gabas yafi na yamma da kudu da arewa, to alfijir ya ce haske ne da zai keto. Shine wakulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Kaga sahabban annabi su kansu lokacin da ayat ta sauka ba su gane me ake nufi. Ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare, ba su gane me ake nufi ba. Sai mutum ya je nemo bakin zare da farin zare sai ya ajiye jikin filansa, yana ta ci yana sha, yana ta ci yana sha. Idan baya iya bambance bakin zare da farin zare, sai ta cinsa da shansa. Kaga wannan har gari ma zai waye. Shine annabi ya ce ba yadda kuka ɗauka haka ayat take nufi ba. Abinda ayat take nufi sai farin safiya ya bayyana daga bakin duhun dare. Kaga ta gabas ke. Idan aka ga haske ya dan bullo ta bangaren gabas cikin duhun dare, to alfijir ya ke. Alaikum assalam. Na'am.
Ni ne magana amma waya ta ne take
rinki. Haka. Na'am. Alhaji yace liman yana hudu ba. Ba shi yayi magana ba amma wayar sa ce ta ringi. Yaya al'amarin yake? Zai zama daga cikin lagu. To ya danganta. Idan bisa kuskure ne ko mantuwa wayar ya batta take ringi, wannan ba ko bai a kansa. Saboda Allah baya kama mutum abin da ya bi samantuwa. Abin da ake so a wannan lokaci ya ɗauko wayan ya kashe ta, wannan ba zai shiga cikin lagu ba. Saboda gyara ne, gyara kuma baya daga cikin lagu. Kamar yadda gyara cikin sallah ya halatta ko da baya daga cikin aikin sallah, to haka zalika gyara na yanayi wanda zai iya cutar da mutane a lokacin da suke sauraron kudu ba, shi ma ba zai shiga karkashin lagu ba. mutun ya kashe ko ya sa a silent kafin ya shiga masallacin juma'a sai dai in man cewa yayi to nan kuma Allah zai masa afuwa na'am na na yana batu ne dangane da ƴan agaji da zaka ga suna yanayi wanda yake kamar za iya cewa a sake ko da kuwa liman ya hau minbari tabbas za iya kallon yanayin ƴan agaji ta bangarori guda biyu bangare na farko akwai abin da ba wajibi bane ba tilas bane to anan mutum sai ya yi wa kansa qiyamul layli kar ya haramta wa kansa falalar juma akwai kuma abin da zaka iya cewa na tilas ne na wajibi ne misali kula da guraren da ake parking din ababen hawa ko kuma tsara su saboda kar ya haifar da cunkoso ko kuma yanayi na sata da sauransu kaga wannan abu ne na wajibi wanda shari'a za ta iya daga musu kafa akai to abin da ba na tilas ba ba na wajibi ba kaga ana zirga zirga ana kai kawo ana surutu to ko shakka babu mutun zai iya rasa falalar juma'a to amma akwai abubuwa na wajibi wanda tabbas kai ma in ka kalla zaka fahimci cewa tabbas samun dan agaji a wannan gurin yana da muhimmanci to wannan shari'a za ta daga musu kafa za a musu sassauci wai ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kimanta ta gwargwadon yadda take idan larura ce mai girma to za a kalle ta a shari'a idan kuma ba mai girma bace abu ne simple normal ne to wannan ba shi da wani kima da zai samu a mahanga ta shari'a saboda haka shi karan kansa dan agaji ya sani wannan abun da nake yi shin abu ne na tilas wajibi ne ana bukatar sa to nan an masa afuwa a ba na tilas bane ba a bukatar sa ko da shi ko babu ba matsala to yawa kansa qiyamul layli ya zauna ya saurari kuduba kar yayi wani aiki ko magana da zai sa ya rasa falalata sallar juma'a na 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 gani haka to bayanin da yake shine ya taho zai tafi juma'a liman kuma ya fara khutuba bai isa masallacin juma'a ba yana dab da isa dai sai wani ya masa magana bai dai mayar masa ba amma dai ya daga masa hannu shin za a ce yayi lagu ba za a ce kai lagu ba ko da ka masa magana ma ba kai lagu ba har sai ka isa masallacin nan ne in kai magana kai lagu amma yanzu kana hanyar tafiya ne baka karasa ba ba za a ce kai lagu ba tabbas da yawa ba su san wannan hukuncin ba mutum kawai yana ga idan ya zo yatar da liman yana ta yashi yana ga ya samu juma'a da yawa ba su san wannan ba cewar in ka rasa ko raka'a daya a juma'a to ka rasa juma'a in ka tashi raka'a hudu za ka rama wannan shi ne zance mafi rinjaye da yawa ba su san wannan ba cewar in baka samu raka'a daya ba raka'a daya kuma ana samun ta ne da riskar ruku'u idan ka zo liman ya dago daga ruku'u ta raka'a ta biyu to in ka tashi raka'a hudu za ka yi da yawa ba su sani ba saboda ba a zuwa gun karatu ke za a yi kaga mutum ya tashi wani ma tahiyar ya samu in ya tashi sai kaga raka'a biyun zai sai ya sallama to wannan kuma Allah ba zai masa uzuri ba gaskiya saboda ana karantarwa ko ina yanzu idan mutum ya je ibada da jahilci shi ya ga dama saboda haka ba zai je gaban Allah ya ce Allah wallahi ban sani bane Allah ba zai saurare shi ba yanzu wanda suke kauyuka watakil su Allah musu sassauci da me da jahilci ya musu uzuri da jahilci amma mutum yana cikin azare ba da za Allah masa sassauci a masa uzuri saboda jahilci Allahu ta'ala a'lam wa alaikum assalam ya halatta ina ga tayu za mu zo mu karanta nan gaba ko da ba mu karanta ba za mu yi ishara karshen babin ya halatta yin nafila bayan idan da sallar juma'a nan ma in lokacin ka iso ya halatta shine wanda muka yi karatu sati biyu bayan ne ina jin ko in lokacin ka iso masallaci liman yana kudu ba to za ka yi raka'a biyu na gaisuwan masallaci shikenan amma haka kawai mutum ya kirkiri wata nafila liman yana kudu ba wannan lagu ce na'am nan go na'am yanzu nan na'am na'am
in
bai samu raka a ƙarshe ba ana samun ta ne daga ruku'u in bai samu raka a ƙarshe ba to bai samu juma'a ba ok kai ma ka ankara na'am in bai samu raka'a ɗaya ba cikakkiyar raka'a ma'ana in an yi raka'a ɗaya liman ya yi raka'a ɗaya yanzu saura masa ɗaya ka zo ka riske sauran ɗayan da ta rage wa liman to ka samu juma'a ita kuma ana samun ta ne daga ɗagowa daga ruku'u in liman bai ɗago daga ruku'u ba ka zo ka riske liman cikin ruku'u sai ka yi ruku'u tare da liman bai ɗago ba raka'a ƙarshe kenan ta juma'a to ka samu juma'a amma in ka zo liman ya ɗago daga ruku'u na raka'ar ƙarshe to baka samu juma'a ba amin. Yawa wannan sanarwa ne ya ce a sanar kan cewa akwai darasi da muka fara yi mun fara darasi a masallacin makama ga wanda yake da sha'awa masallacin makama jikin fada wajen primary health care mun fara shi ma dai wannan littafin muke karantawa littafin umdatul ahkam ran lahadi da ta gabata mun fara lahadi mai zuwa ma za mu dora sai dai shi ba zai zama sati ba in muka yi satin nan wani sati ba za mu yi ba amma sati mai zuwa za mu yi insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum gaisuwa da fatan alkhairi da fatan malam ya zo lafiya Allah ya maida malam gida lafiya amin ina neman addu'ar malam tare da ƴan uwa su sa ni a cikin addu'a muna samun matsala da matata tana yawan tafiya gida kuma daga wajen mahaifiyarta ake samun matsalar duk sanda ta tafi sai sanda mahaifiyarta ta ga dama ta dawo yanzu ma haka tana gida shine nake so a sa ni addu'a idan zama na da ita alkhairi ne Allah ya tabbatar ya bata ikon dawowa idan ba alkhairi bane Allah ya canza min da mafi alkhairi na gode tabbas wannan yana bukatar addu'a sosai saboda mutum idan gida ba a saita yake ba ba shi da nutsuwa duk abin da ya mallaka idan gida akwai matsala to zaka ganshi ba shi da nitsuwa kuma zaka ga baya cikin hayyacinka hayyacinsa Allah ya sanya maka mafita wannan mata taka Allah shiryar maka da ita mahaifiyar ma Allah ganar da ita Allah shiryar da ita Allah ya dora su kan tafarki na dadai ya sa su fahimci wannan al'amari na aure da kuma haƙƙin miji da yake kan matarsa su sauke wannan haƙƙi dan su tsirara nan gobe gaban Ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya shiryar da ita ya shiryar maka da ita ya saita maka ita ya dora ta kan tafarki ya sa ta dawo ta ci gaba da maka biyayya haƙoƙinka da suke wuyanta ta sauke ta tsira gaban Ubangiji subhanahu wata'ala duk wani wanda yake da matsala irin taka shi ma Allah ya warware masa wannan matsalar ya sanya masa mafita akwai daga ƙarshe akwai malam wakili ɗaya daga cikin masu halartar wannan majalisi namu yana da maras lafiya a asibiti shi ma yana nema gurin ƴan uwa su sanya wannan maras lafiyar nasa cikin addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadinsa Allah ya sa wannan jinyar tasa ta zamanto kafara gare shi sauran marasa lafiya na musulmi su ma Allah ya ba su lafiya ya tashi kafadinsu ya sanya jinyar su ta zamanto kafara gare su masu bukatu a cikin mu na alkhairi Ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi Ubangiji ka yaye musu abubuwan da suka fi karfin mu Ubangiji ka iyan mana Ubangiji ka shiryar mana da matanmu ka shiryar mana da ƴaƴanmu ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin rayuwar zurriyarmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke ka sanya aminci cikin wannan gari ka wanzar da aminci cikin wannan gari ka sanya aminci cikin wannan jiha tamu ka wanzar da aminci cikin wannan jiha ya Ubangiji ka dawwamar da aminci cikin wannan ƙasa tamu duk waɗanda suke kai kawo dan su gusarwa musulmi da amincin su Ubangiji ka shiga tsakanin su da su ka shiryar da su Ubangiji ka ganar da su idan ba masu shiryuwa bane ka nuna musu ikon ka kai yadda ka ga dama da su ya Ubangiji ka ba mu damana ka sanya albarka cikin ta kuma ka ba mu abinci ka sanya albarka cikin sa ya Ubangiji kamar yadda ka albarkace mu da abinci ka dawwamar da wannan albarka har zuwa bakin rayuwar mu gaba daya duk wanda ke kai kawo ya kuntatawa bayinka bisa abin da ka yalwata musu Ubangiji ka shiryar da shi duk masu kokarin boya abinci wanda ka yalwatawa bayinka Ubangiji ka shiryar da su Ubangiji ka ganar da su ka sa su fahimci cewa wannan mugun aiki ne ka sa su fahimci cewa wannan aiki da suke kai ya saba maka ya saba wa manzanka kuntatawa bayinka alhali kai baka kuntata musu ba ya Ubangiji ka ganar da su ya Ubangiji ka shiryar da su ya Ubangiji ka sa su gane idan ba masu ganewa bane kai yadda ka ga dama da su ya Ubangiji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma a'izza al-Islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikin wa damnir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin ya rabbal alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك